Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad Dalul da kuma Niya muryar Arewa za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 11 ga watan Afrilu bayan labaran duniya za a ji cewa sojojin Najeriya sun shiga taimakon ƴan makaranta a sansanin ƴan gudun hijira
an bude musu makaranta an kawo soji ma musamman wanda zai su koyar ma yaran har ma yaran ma ko wanda zai rubutu har ma zai turanci har aka tambaye daya yaran mu dai kaji in kai makaranta kaga me zaka yi zama soja me zaka yi in ka zama soja rama abu da boko haram suka mutu alhamdulillah
za a ji ra'ayin wani basarake kan shigar sarakuna cikin batutuwa za a kuma ji cewa gwamnatin jihar Lagos ta ce rahotannin bullar sankaro a jihar ba gaskiya bane za a ji tsokaci kan watsi da zarge-zargen da ake ma mai shari'a Adeniyi Ademola da wata kotu ta yi Sule Mumuni Barma na tafi da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya
Masu aure assalamu alaikum Yan sanda a nan Amurka sun ce wani dan bindiga a kudancin California ya bude wuta a wata makarantar elementary jiya Litini inda ya kashe tsohuwar matarsa da suke da sabani tsakanin su da kuma wani dalibi dan shekaru 8 Yan sanda suka ce shi dai wannan dan taliki mai shekaru 53 rahuwa mai suna Cedric Anderson ya shiga cikin makarantar San Bernardino ne na Park Elementary ya rabe malaman nan mai koyar da ilimi ga mutane masu bukata ta musamman wato Karen Elaine wanda ta mai shekaru 53 ce kana harbe kansa daga bisani babban jami'in yan sandan San Bernardino Chief Gerard Bagon ya ce hatta wasu dalibai biyu da ke gefen wannan malamar su ma wannan halbin ya shafe su domin ko ɗaya daga cikin su ya mutu kana guda yana asibiti da farko an ce yana cikin wuyacin hali amma yanzu an ce yana samun sauki mahukunta suka ce ba su tsammanin waɗannan yaran suna cikin waɗanda wannan mahari ya yi niyyar kashewa sai dai kawai kadara ce ta rutsa da su babban jami'in yan sanda ya ce da Anderson da Smith sun yi aure na tsawon yan watanni ne kafin su rabu ya ce shi dai bincike ya tabbatar da cewa Anderson yana tarihin aikata ayyukan sha kana an san shi da gallazawa mata
Sojojin Amurka sun ce suna nan suna iya bakin kokarin su na ganin sun ƙara samar da hanyar da za ta rage yuwar fito da ƙasar Rasha akan maganar Siriya sai dai abinda ba a sani ba shine ko sojojin ƙasashen biyu suna amfani da sanannun layukan sadarwa da suke da su domin kaucewa hadarin jiragen saman su a sararin samaniyar ƙasar ta Siriya Babban mai magana da yawun askarawan tsakiyar Amurka wato tsakiya na Amurka kanar John Thomas ya shedawa manema labarai jiya Litini cewa sojojin Amurka sun sanar da kasar Rasha cewa Amurka na shirin kaiwa Siriya hari a matsayin ramuwa ga harin makami mai guba da sojojin Siriya suka kai wa wasu fararen hula wanda ya sanadin mutuwar mutane wajen 80 Thomas ya ce kuma hanyar sadarwa da rundunar ta saba amfani da ita ce ta yi amfani da wato da ita wajen aikewa da wannan sakon kuma ba alamar cewa sakon bai tafi ba sai dai kanar Thomas ya ce ba za su bayyana hanyar da za su bi ba don tattaunawa kan wannan batu a halin yanzu har sai sun ga abin da hali yayi sai dai bangaranta kuma Rasha ta ce tuni ta dakatar da amfani da waɗannan layukan sadarwar a matsayin nuna fushinta kan harin da aka kai ranar 6 ga wannan wata a sansanin Al-Sharshat wanda aka kai da makamai kirar Amurka da ake kira Tomahawk
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Wata kotun soja a kasar Pakistan ta yanke hukuncin kisa ga wani dan kasar India da ta ce ta tabbatar da laƙi asiri ne. Sojojin suka ce sun kama Kulkubushan Jahab a shekarar ta gabata a lardin Baluchistan. Makwanta a New Delhi sun bayyana cewa ba shakka Jahab tsohon sojan ruwan India ne, amma kuma ba su ji cewa yana aikata ayyukan laƙin asiri ba. Hawa kuma kasar ta India ta ki ta amince da faifan bidiyo da aka dauka na Jahab din, inda yake amsa laifinsa. Suka ce an yi haka ne saboda ya amsa laifin ne saboda an tursasa masa, sai dai kuma ba sa ran da za a aiwatar masa da wannan hukunci ba. Dama dai Pakistan ta jima tana zargin kasar India da horas da yan aware ta da ba su kudin domin ta da kayan baya a Baluchistan. India da Pakistan dai dama sun jima suna zama tamkar kishiyoyin juna, domin ko sau uku suna gwabza yaki tun daga lokacin Turawan mulkin mallaka suka mulki kasar ta India. Tun wannan lokacin ne suke wa juna kallon hadarin kaji. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington. Bari mu fara yada zangon a arewacin gabashin Najeriya, inda sojojin kasar suka shiga bunƙasa ilimin boko a sansanonin ƴan gudun hijira. Haruna Dauda gare ka.
Dama dai ga asar rayuka da kuma dukiya da rikicin boko haram ya janyo a jihar Arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu haka wata matsalar da wannan rikici ta janyo ita ce mata haka ilimi, inda kawo yanzu akwai duban yara ƴan makaranta da ke magudun hijira a sansanonin da aka tanadar. Kuma kamar yadda alƙaluman hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce, boko haram ta ma raba fiye da yara miliyan 1.4 daga gidajensu a Najeriya da ma makwabtanta. To sai dai kuma wani sabon yunkuri ne ta da komadar ilimin ƙananan yara da tashin hankalin boko haram ya raba da gidajen. Yanzu haka dai rundunar sojin Najeriya ta ma horar da malaman da ke karantarwa a makarantun wucin gari tare ma da bada tallafin kayakin karatu da na rubutu na dubban nerori. Amma wajen bikin bada kayakin karatun biyo bayan kammala horon kwanaki hudu da aka shirya malaman, mukaddashin kwamandar rundunar soji na 23 da ke Yola Brigadier General Benson Akilorolo ya ce an dau wannan mataki ne domin zaburar da malaman da ke tallafawa da su ma kansu ɗaliban, wanda ciki ko har da manya da ke karatun yaki da jahilci kamar da ya bayani.
The teachers, who are military personnel, are drawn from the Nigerian Army Education Corps.
Kwamandar Rumina ya ce, rawar da malaman sa kai da kuma jami'an mu ke yi na ko haifar da damin ido wajen tada kwamandar ilimin waɗannan yara da ma balagirar boko haram ta shafa, kuma dole ne a ƙara ilimi domin kullum ya tafiya kuɗin sabulu. Waɗannan malamai namu an ɗebo su ne daga sashen ilimi na rundunar sojin Najeriya wato NAIC domin su mara wa sauran 'yan sa kai da ake da su. Kuma gaskiya waɗannan kayakin karantarwa da ake rabawa da tsari da alƙaluma da kayakin rubutu da ma littattafai, to fa labudda za su ma taimaka gaya, a cewar kwamandar rundunar sojin Brigadier General Benson Akilorolo.
The materials are exercise books, mathematical sets, whiteboard markers.
Kawo yanzu hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ita ce make kula da sansanonin gudun hijira, kuma ta bayyana farin cikin ta ne da tallafin da rundunar sojin ke badawa. Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da jihar Adamawa da Taraba ya ko bayyana farin cikin su ne kamar haka.
Ba abin da zamu faɗa ma rundunar sojojin Najeriya sai godiya, saboda ko daga kafa makarantun in ka lura ba jami'an su suke taimaka mana wurin koyar da yara, kuma yau mun samu ƙarin taimako abinda suka saba yi ne a kwanakin baya. Watanni uku hudu da suka wuce sun kawo mana irin wannan gudumawa, kuma an sake kawowa yanzu saboda an sake shiga wani zangon karatu. Ba abin da za a ce kamar yadda na ce na farko, sai godiya saboda kayayyaki da suke bayarwa da jami'a da suke bayarwa yana matukan taimakawa wurin gudanar da wayannan makarantu da muke da su a sansanoninmu.
Malama Fatima Hassan na ko cikin iyayen waɗannan 'yan gudun hijira da ke sansanin Malkohi ta ce yanzu haka ma sun soma cin gajiyar shirin karatu, ganin cewa 'ya'yansu a yanzu su ma soma iya karatu da rubutu.
Eh to, ba za mu iya mu ce komai ba, in mun ce mun gode ma ya kasa, sai dai mu ce Allah ya biya su, saboda mu san da muka fito da gudu ba mu tsammani ma za mu samu inda muka aje kanmu ba. Ga soje sun dauko mu sun kawo mu nan sun aje mu. Wasu yara mu san da muka fito wani bai taba sani me makaranta ba, gashi alhamdulillah an bude musu makaranta, an kawo soji ma musamman wai zo su koyar ma yaran mu, har ma a yaran mu akwai wanda zai yi rubutu, har ma zai turan sharaka tambaye ɗaya a yaran mu da kaji. In kai makaranta ka ga me za ka yi zama soja, me za ka yi in ka zama soja, rama abu da boko haram suka mutu. Alhamdulillah sai dai Allah ya biya muratai da abin da yake mana.
Masana halayyar dan Adam na mako kira ne da hada hannu domin su ma wadannan yara kada a bar su a baya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausan murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdulaziz ba Haruna Dauda ba kamar yadda na yi kuskure tun farko. To kafin mu ci gaba a dan girgije da wannan. Yayin da wasu hukumomi har da ma na matakin tarayya ke cewa cutar sankarau ta isa Lagos, hukumomin jihar sun ce san ba haka abin yake ba. Baban gidan jibrin gare ka.
Commissioner Lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai. Ya ce babu karshen gaskiya game da rahotannin da ke fitowa ta bangaren hukumar da ke kula da cututtuka masu yaduwa ta gwamnatin tarayya cewa an samu barkewar cutar sankarau amma ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyu. Dr. Jide Idris ya kara da cewa
there is an outbreak of meningitis in the country. However, as at now, we do not have cases like that caused by the species of the organism causing what is happening up north now. Generally, you have two types of meningitis, the epidemic type and the non-sporadic type. From time to time, you see cases of meningitis in Lagos, in hospitals, any part of the country, but that is not the epidemic type.
Yace ko shaka babu an samu barkewar cutuka da ke da nasaba da cutar sankarau musamman ma dai a arewacin Najeriya, amma a nan jihar babu rahotanni da ke tabbatar da bazuwar wannan cuta a nan Lagos. Musamman ma dai wannan nau'i na type C wanda shine yake kisa babu kakkautawa. Kamar da muka sani akwai nau'ukan cutar sankarau akalla guda biyu, akwai mai zafi da kuma wanda ba ta zafi. A nan jihar akwai irin wanda ba a iya cewa ba ta da hatsari, wanda kuma ana samun hakan a wasu jihohi na kasar, amma dai ba irin wanda ya tsanani a wasu jihohi da arewacin Najeriya ba. To kowane mataki al'ummar jihar suke dauka bayan samun rahoton barkewar cutar ta sankarau a wasu jihohi na arewacin Najeriya. Ga dai abinda daya daga cikin su mai suna Haruna Mustafa ya shaida mini.
Wannan dai ciwon ya mamaye ko ina, kuma yanzu ma ko wannan zahin ma da muke ciki, wannan abu yanzu mutum ya kulle kanshi ma a daki, wani hilla ne ya kamata ma ba wanda ke so ya shiga, ka shiga daki kaman prisoner ne ko kurkuku haka. To amma da zaran ka fito waje ka sha iskan ka in gida dan yi mishi fence haka, zaka iya fitowa da iyalinka ka kwanta, balle wanga ma zahin da ma muke ciki wuta ma gashi nan ma ba su akawa ta yaya kai mutum zai je kulle kansa a daki har ma wani illa ya zo ya same shi, ka gani wannan abu ba dadi.
To kowane mataki gwamnatin jihar ta Lagos take dauka na fadakar da al'ummar jihar game da cutar ta sankarau. Ga dai commissioner lafiya na jihar Lagos Dr. Jide Idris.
In Lagos state we have this standard group of people that carry out surveillance. The essence is that you continue to trace occurrence of disease any type, it could be any type of disease, and that's why going to the the various local government areas facilities collecting data.
Yace ko shakka babu a nan jihar Lagos akwai jami'an lafiya da suka saba fadakar da al'umma game da yadda za su kula da lafiyar su kuma irin wayannan jami'ai na yawo a ko ina musamman ma dai kananan hukumomi domin fadakar da al'umma na buƙatar kasancewa cikin shiri da kuma daukan matakai na rigakafi da suka hada da kaucewa cunkoso da kuma gurare masu zafi cutar ta sankarau dai yanzu haka ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane fiye da 300 musamman a arewacin Najeriya. Babban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To a gaida baban gida. To yayin da mai martaba sarkin Kano Malam Sanusi Lamido Sanusi ke ci gaba da bayar da shawarwari kan wasu batutuwa masu sarkakiya wanda wani sa'in kan zama wato abun muhawara a hirarsu da wakilinmu Hassan Mai da Kaina, wani saraki mai suna Alhaji Babba Abba dan masanin fika ya ce masu sukar mai martaba din ba su fahimce shi bane
yadda aka sauke sarauta da yadda take yanzu. Ya ce misali in ka duba kaman shekaru 50 da suka wuce ba sarake bai cika magana, amma in yayi magana wato shine maganan ƙarshe kenan. To a ciyama ne yanzu siyasa ta shigo, kowa ya dauka wa kansa sani akan abin da mamaye yawa baki da sani. To in ka duba yawancin sarakunanmu na zamani yanzu ba kaman kakanninsu da iyayensu bane. Kakanninsu da iyayensu suna da ilimi ne na musulunci, kusan ma kuma ba za a ce ma cikakke ba don saboda suna da Qur'ani amma ba su da cikakken fahimta na hadisai da sauransu. To Allah ya kawo zamani yanzu kaman Sarki Sanusi, yana da ilimin na zamani, yana da kuma izin na addini. To kaga irinsu gaskiya ba su da yawa, in kaman sun yi wani magana sai a gani kaman abu sabo ne, amma kuma a addinance Allah ya baka nauyin cewa idan fa ka sani ka faɗa. To ina gani abin da Sarki Sanusi yake kenan. Ya zo ya karo da malamai na gargajiya wanda suke gani kaman cewa wannan filin su ne, ba su sarki ya zo ya shiga ciki yana magana kai tsaye akan abu. Ya sani ne shi ya sake ba, kuma ya san cewa Allah zai tambaye shi idan ya san abu wanda zai kawo gyaruwa a ƙasa bai faɗa ba. To amma da haka irin wa'annan abu masu tsaruwa da za su iya kawo husuma da jama'a, idan ya taso mai yiwuwa sai a yi mitin na saraku na 'yan uwansa sai su yi magana baki daya. Idan suka yi magana baki daya kaga abu magana husuma a ciki. Banda ma sauran malamai talakawa da suke ba da challenge a wa'annan a cikin 'yan uwansa saraku na ba, akwai wasu wa'anda mai yiwuwa a ra'ayin su suke gani kaman wannan ba aikin ba sarake ba ne ya tashi ya faɗi magana. To abin da ke faruwa shi ne zamani ne ya canza, kuma sarkin ne ke tafiya da zamani. Ni a ra'ayina duk abubuwan da yake wada kai hanya suke yanzu yawan da aka ci a yaran basaraki ya yi hakuri a kawo wani abin da ke nuna fiye da haka. Saboda haka in yayi magana sai dai ko da a gyaran ƙasa.
A gaida Hassan da wannan hirar. To kamar yadda ba a rasa sani ba, kwanan nan wata babbar kotu da ke Abuja ta yi watsi da zarge-zarge har 18 da ake yi ma mai shari'a Adeniyi yi Ademola da matarsa da wani babban lauya, hukuncin da ya wato bayar da mamaki sosai ga jama'a. Kan haka ne wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da wani mai fashin baki mai suna Dr. Nasir Adamu Aliyu wanda ya ce
Dr. Nasiru Adamu Ali kotun tarayya a Abuja ta yanke hukunci akan karar da aka gurfanar da Justice Ademola cewa cajin da ake masa wurin 20 dukkanin su ta yi watsi da su. Tunda na tabbata watakila ka karanta sura ɗaya ko biyu na hukuncin da mai kotun ta dogara ne ta ɗauki wannan mataki.
Wato in ka lura shi wannan caji da aka yi wa shi Justice Ademola, caji ne da yake danganci misali cin hanci da rashawa da kuma mallakar makami ba bisa ka'ida ba, bindiga kenan. Ita kotu duk da ban ga cikakken hukuncin ba, amma daga abubuwan da na gani na karanta shine abinda kotu take cewa cikin wato caji 18 da aka yi masa ba ta ga dalili ma da za ta kira Ademola ya kare kansa ba, ma'ana shaidar tuhuma
babu hujja ba ta cika na, amma kira shi wato shaidar tuhuma a tuhume shi da wannan wato waɗannan caji da ake masa baki.
Abinda suke yi haka ne, abinda take cewa shine wato akwai abin da ake kira prima facie case. Prima facie case kaman abin da ta shine wato akwai dalilin mutum a tuhume shi a gaban kotu kuma kotu ta ji ba a san sa, ma'ana ya kare kansa.
to abinda ko take cewa daga bincike da ta gani da aka yi da shedu da aka gabatar mata yanda na gani a cikin sun kira shedu 19 sannan sun gabatar da takaddu na shaida wato masu gabatar da ƙara kenan guda kaman 26 kaman abinda na gani kenan cewa duk waɗannan ba su nuna wata hujja kwakwara ba da za ta sa kotun nan da ce Justice Ademola shigo ka kare kanka ma'ana cajin nan biya ta zancan banza
wato dihira ce kenan
abin da suke nufi su ce kenan saboda haka ka ga an ce prima facie case ma'ana babu dalilin da za a ci gaba da tuhumar mutumin nan har ta kai ga wato ya zo ya faɗi nasa ba asin kuma ka san shi shari'a ta laifi cewa ake yi sai an tabbatar da laifi na yankan shakka shine proof beyond reasonable doubt to ba ma akai ga wannan ba abin da ku take cewa babu hujjar da zan ci gaba in ce mai shari'a zo ka kare kanka
wai wani abin tambaya anan shine doctor dama duk shari'a irin wannan wato akwai irin waɗannan ka'idojin ita sai kotu ta bi su sannan ma ake cewa wani ka zo ana tuhumar ka har ma ya zo da lauyoyi ko ko a'a wannan ne na daban da ake ganin kaman shi ba sabon bane misali yana matsayin alƙalin babbar kotu kuma an gurfana da shi a babbar kotu
a'a kana ji idan aka tuhumi mutum gaban kotu yayin da masu gabatar da ƙara suka rufe kawo shaidar su shi wanda ake tuhuma yana da abubuwa guda hudu da zai yi a gaban kotu yana da dama ya soki ainihin shaidar yana da dama yayi abinda ake kira nocturnal submission abinda yake nan yanzu cewa babu ma dalilin da za a saurare ni ba hujja zancan banza ce yana da dama yace kai ni na jingina case ina ma ka tokan da shaidar da su masu ƙara suka kawo ma'ana cewa ƙaran nan da aka kawo kai ni shaidar ma ni ne ta goye baya haji na uku sannan ɗaya kuma yana da dama ya shiga ya bude shaidar sa ya kawo shaidar sa a sallame shi to wannan ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin suka dauka shine suka ce kai mu abin da muke cewa shaidar nan da su masu gabatar da ƙasa kawo bata nuna wani amma da ya cancanci ne da ake tuhuma wato kamar shi Jazza Ademola da matarsa da wani lawyer that su shigar da ma wato su kirawo shaidu babu hujja wannan kuma tana samuwa ne in kaga haka ko binciken yan sanda ba a yi shirin da ya kamata ba ko dama tun asali kesin yana da rauni ko kuma wajen gabatar da kara an samu matsala ko kuma ɗaya da za a ce halin Najeriya son zuciya ya shigo ciki
to yanzu tunda ba a kai gabgabar ma an gabs cewa ma Justice Ademola da mutanen nan guda biyu sun cancanci a tuhume su ba yanzu hukumar EFCC misali da ko gwamnatin tarayya da suke tuhumar sa suna da hurumi na abin da aka iya sani cewa in shari'a ba ta bin daɗi ba na ɗaukar ƙara ko kuma a shi ke nan zanciya kwarin yi tunda ba a ba kai ga amsar cewa an wannan kes ya cancanci ma a karɓi tuhumar ba.
A tsarin mulki ya ba wa su masu gabatar da ƙara kenan ofishin babban attorney general wato commission na ministan shari'a kenan suna da dama su ɗaukar ƙara su ce wannan abin da alkali ya yi ba mai yarda da shi ba domin akwai shaida kaza wacce ta yi nuni lalle mutumin nan ya yi laifi ya kamata ya kare kansa to suna da wannan dama
da haka kotun ɗaukar ƙara ta gwamnati tare da ko kuma option attorney
general yanzu ka san da yake shi ministan shari'a shine kaman wato yake da zarafi yake da wato power karfi ya yi duk wannan so yanzu abin da zai yi idan ba su gamsu da wannan hukunci ba za su yi nazari sai su tafi gaban kotun ɗaukar ƙara ta tarayya su shigar da ƙarar su faɗi dalilan su na ƙara sannan a saurare su a saurare kowane bangare a gani
to a gaida na kuri da wannan hirar yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma da shiri na gaba
zan fara shirin jaridar na wannan mako da jaridar Lancaster wacce ta ruwaito cewa hamayyar shugabanci na shirin kunno kai tsakanin kusoshin jam'iyyar PNDS tarayya bayan da shugaba Isuhu Muhammadu ya sanar cewa ba zai nemi wa'adin mulki na uku ba jaridar ta ce a yadda shugaba Isuhu ya ce bai san wanda zai gaje shi ba wani abu ne da ka iya haddasa rudani a tsakanin jigajigan PNDS. Jaridar Le Phénomène ta ruwaito cewa mazauna garin Abala sun nuna wa duniya cewa yaƙi da ta'addanci magana ce da ta shafi kowane mai son ƙasa. Jaridar ta ce a makon jiya ne mazaunan Abala suka ƙara jaddadawa jama'a cewa suna da kishin ƙasa saboda yadda suka tona asirin wani mutum dauke da bindiga wanda kuma ba wanda ya san sa ballantana a san daga inda ya fito ko a gane zahirin abin da ke boye a zuciyarsa. Nan da nan jami'an tsaro suka damke shi domin gudanar da bincike a kansa, in ji Le Phénomène. Le Républicain ta ruwaito cewa kamfanin kula da ruwan sha a jamhuriyar Nijar ya kaddamar da wata yekuwar musamman domin faɗakar da jama'a illolin barnar ruwa. Jaridar ta ce matsalolin da ake fuskanta a baya-bayan nan wajen samun ruwan sha a birnin Yamai kadai sun ishi kowane ɗan Nijar ya gane cewa ɓannata ruwa wata hanya ce da ke barazana ga rayuwar bil'adama. Mu cike sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta aza ayar tambaya game da halin taɓarɓarewar sha'anin ilimi a jamhuriyar Nijar. Tana mai cewa ta rufe ido bata ga kyan makafta ba, saboda haka ta ce shin yaushe za a kawo ƙarshen takun sakar da ke tsakanin gwamnatin Nijar da ƙungiyoyin malaman makaranta. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum muryar Amurka, sunana Afukar Cika Mai Gulo, kamfan buga jirgin Gusau, ya Zamfara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wa Allah a yi mana gudunmawa, hukumomi na ƙasashe na lafiya su yi mana gudunmawa don Allah wannan cuta da ke damun mutanen jihar Zamfara abin yayi yawa, musamman a nan babban birnin jihar Gusau.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Damba Habaju Bajoga, shugaban kungiyar Funaka social media. To alhamdulillahi ala kulli hal, a wannan rana ina so in miƙa saƙona na ban gajiya da kuma saƙon murna ga 'yan uwan waɗanda rundunar sojojin Najeriya ta wanke su daga zarge-zargen da ake musu na alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'addan Boko Haram. Gaskiya mun yi musu murna, mun yi musu murna. Muna fata dai Allah ya kawo mana ƙarshen ta'addanci a wannan yanki namu na arewa maso gabashin Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka, daga Alhaji Manu ɗan uwa mai Allah na garin Jija. Ina kira da 'yan uwana 'yan Najeriya, talakawa, musulmi da kirista da fegas, mu yi addu'a ya Allah dukiya irin wadda Buhari mutu da alheri, Allah bai ba shi mataimaka ba, ya Allah ka bige mu da idon rahama.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labarai, amma fa a takaice. A ƙasar Sudan ta Kudu, shedun gani da ido sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga cikin kayan soja a garin Wau jiya Litinin sun kashe mutane da dama, kana wasu dama sun samu rauni. Waɗannan mutanen da suka yi kama da sojojin gwamnati sun bi gida-gida suna kashe farar hula, kana suna kwashe kayansu. Wajen Gisaman, wani mazaunin garin Wau da ke makwabtaka da Nazaret, ya ce wannan lamarin ya fara ne da jin ƙarar bindiga a yankin na Nazaret, inda a wurin da yake da 'yan ƙabilar Luwa da Fertit a garin na Wau. Ya ce sun ga yadda ake ta jawo mutane daga cikin ɗakunansu, kuma da zarar an gane 'yan ƙabilar Luwa ne ko na Fertit, nan take sai a kashe su. Sojojin Amurka da na Afghanistan da ke gabashin ƙasar ta Afghanistan sun samu nasarar kakkaɓe 'yan ƙungiyar ISIS daga wasu muhimman wuraren da ƙungiyar ta riƙe tun a shekarar 2015. Jami'ai da kuma mazauna wannan yankin ne suka shaidawa muryar Amurka wannan batu.
To nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Malari Ibrahim Aiwo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Solomon Abu da kuma injiniya mu na wannan lokacin, wato Charles Holt, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima.